Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Talata 10 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Mukiri ne tare da Safinatu Salis Dangi za mu gabatar muku da wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsare iyalan ƴan gudun hijira na lokaci mai tsawo. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy SEALs ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da yayi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. Prime Minister Britania Theresa May ta nada wanda daddan mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin minister harkokin wajen kasar bayan da Boris Johnson ya murabus daga makamin ajiya.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa jami'an adawa 39 a Najeriya ciki har da babban jam'iyyar adawar kasar ta PDP suna gudanar da wani taron sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna. To ko menene jam'iyyun suke niyyar yi? Wakilin mu Nasir Adamu Ilikaya na wurin taron.
Fadaka jam'iyyun suke so su yi ba kamar yadda wasu suke yadawa cewa abinda ake kira ga hadewa ba, wato maja din nan da Hausawa suka dau kalmar sai Turanci suka mai da ita kalmar su kamar yadda jam'iyyun adawa suka yi shekara ta 2015.
A kasar Ghana kuma babban asibitin koyarwan kasar ne ke kira ga sauran asibitoci kada su turo da marasa lafiya sabili da rashin wurin shimfiɗa marasa lafiya a nan asibitin. Wasu 'yan fasa ƙwauri na mai da magaramsu biyu sun kone ƙurmus yayin da jami'an tsaro suke farautar su. Bayan haka ita Safinatu Salisu Dangi tana tafi da shirinta da noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyi da kuma sarare kuke bari muna a kan na'ura, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsare iyalan ƴan gudun hijira na lokaci mai tsawo, Trump ya ce warwarewar matsalar nan ga ƴan gudun hijirar da kansu. Ku gaya mutane kada su shigo ƙasarmu ba akan ƙa'ida ba. Wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO za ta yi a Belgium. Shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa Amurka su zo kamar yadda kowa ke zuwa ta hanyar da ta dace. Trump kuma ya alakanta karuwa aikata manyan laifuka a Amurka da shigowar bakin haure. Ya kuma jinjina wa jami'an shige da fice da na custom na Amurka akan kokarinsu na magance lamarin. Wani alkali a babbar kotun birnin Los Angeles da ke jihar California ya faɗa jiya Litinin cewar babu wata hujja da za ta canza daɗaɗɗiyar yarjejeniyar da ta buƙaci a ajiye ƙananan yara a wasu cibiyoyi masu lasi cikin kwanaki 20. Rundunar sojan ruwan ƙasar Thailand wato Thai Navy SEALs ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da yayi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yaran 12 da mai horar da su wasan ƙwallon ƙafa daga kogon, a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sadarwar ta kuma ce dukansu sun tsira, suna cike da farin ciki, suna kuma faɗin salon sojojin na huya. Aikin ceton ya faru ne yau Talata bayan ya ɗauki cikakkun kwanaki 3 ana ƙoƙarin ceto yaran da kocinsu da suka makale a wani kogo da ake kira Tam Luang tun a ƙarshen watan Yuni da ya wuce. An kubutar da yara 4 a ranar Lahadi, wasu 4 kuma jiya Litinin, sai sauran yaran da kocinsu da aka ceto yau Talata. Sakatariyar Hukumar Lafiya ta Thai Jasada Chok ta gaya ma manema labarai a safiyar yau Talata cewa biyu daga cikin yaran 8 da aka ceto sun kamu da wata irin cutar huhu, amma baya ga wannan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya kuma suna cike da kuzari. Ƙwayoyin rigakafin jikinsu da suka samu ta hanyar wasan ƙwallon ƙafa sun taimaka musu sosai. Ta ƙara da cewa an killace yaran daga sauran ƴan uwansu saboda kare su daga kamuwa da ƙwayoyin cuta. A sa ran za su zauna asibiti har kusan sati ɗaya. Prime Minister Britannia Theresa May ta nada wanda daddan mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin ministan harkokin wajen kasar bayan da Boris Johnson yayi murabus daga mukamin ajiya a daidai lokacin da manyan jami'an gwamnatin kasar ke takaddama akan shirin ficewar ta daga tarayyar Turai da har yanzu ake jira. Hunt wanda shine tsohon ministan lafiya a kasar a da baya goyen bayan ficewar kasar daga tarayyar Turai amma ya ce ya fara goyen bayan shirin inda ya kira halayyar Turai tarayyar Turai ta entasha a lokacin zaman shawarwarin da aka yi a da Johnson da kakken mai goyen bayan shirin fita daga tarayyar Turai ne. Johnson ya yi korafi a wasiƙarsa ta murabus cewa kokarin da mai ke yi na ci gaba da hudda kasuwanci da kasashen tarayyar Turai ya zama tamkar ana nan dai ga Burtaniya ta doshi kai ga matsayin yin kane-kane. Mafarkin shirin Brexit da shudewa ta hanyar rashin kwarin gwiwa mara amfani a cewar wasiƙar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. An kashe akalla mutane 10 wasu 4 kuma sun jikkata yau Talata a wani harin kunar bakin wake da ya faru a gabashin Afghanistan. Maharin ya tada bama-baman da ya yi damara da su ne a wurin wani shingen binciken jami'an tsaro a Jalalabad, babban birnin Landar Nangarhar da ke kusa da iyakar kasar da Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin, Atullah Kogani, ya faɗa wa muryar Amurka cewa fararen hula 8 da wasu jami'an cibiyar leƙen asirin Afghanistan na cikin waɗanda suka mutu. Haka kuma waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an tsaro na kan duba motocin a shingen binciken a lokacin da maharin ya je ya same su ya kuma tarwatsa kansa. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin a lardin na Afghanistan inda mayakan Taliban da 'yan bindigar da ke da alaka da 'yan ISIS suka kame wasu wuraren sun kuma sha daukar alhakin kitsa hare-haren bama-bamai akan dakarun gwamnati. A wani lamari na daban kuma wani farmakin 'yan Taliban a cikin daren jiya ya yi sanadiyar mutuwar wani kwamandan 'yan sanda a kudu maso gabashin lardin Gazani da ke fuskantar tashin hankali. Cikin hanzari kasar Ethiopia da Eritrea sun warware daddaren rigicin da ya shafe shekaru da dama wanda ya kawo dangantakar kasashen na gabashin Amurka yin tsamari cikin shekaru 25. A fadar shugaban kasa a Eritrea, shugaba Isaias Afwerki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed sun saka hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya a jiya Litinin wanda ta kawo ƙarshen yakin kasashen biyu ya kuma ba da samuwar jituwar dangantaka tsakanin kasashen. Zirga-zirgar jiragen sama ta fara aiki tsakanin kasashen da shirye-shiryen bude ofishoshin jakadancin kasashen a babban biranen ma ya kankama. Da yake magana a taron kungiyoyin Afirka a Addis Ababa, sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce kakabawa kasar Eritrea takunkumi zai zama mai wucewa a yayin yiwuwar zaman lafiya tsakanin kasashen. An kakabawa kasar ta Eritrea takunkumi a shekarar 2009 a tunanin kasar tana taimakawa kungiyar ta'addancin Al-Shabab. A watan Nuwamba ne Majalisar Dinkin Duniya ta gano babu wata hujja da ta hada kasar Eritrea da kungiyar ta'addancin da ke Somalia.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabannin jam'iyyun adawa 39 a Najeriya ciki har da babban jam'iyyar adawa ta PDP sun gudanar da wani taron sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna a babban birnin tarayya Abuja. Wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ya halarci taron kuma ya tattauna da abokiyar aikinmu Maryam Dauda akan wannan taro.
Wato Maryam, haɗaka jam'iyyun suke so su yi ba kamar yadda wasu suke yadawa cewa abinda ake kira ga haɗewa ba. Wato maja din nan da Hausawa suka ɗau kalmar ta Turanci suka maida ita kalmar su kamar yadda jam'iyyun adawa suka yi a shekara ta 2015. Wannan karo a ƙawance ne na jam'iyyun adawa kusan yanzu za a ce su 40 kenan, sannan za su haɗa kai nan ma a jihohi su sai da 'yan takarar da suka amince da su.
To Nasiru, menene bambancin haɗakar jam'iyyu da irin wannan ƙawancen da jam'iyyun suka kulla?
Yawwa, wato bambanci shi ne haɗewa jam'iyyun su gabaɗe su kaiwa hukumar zaɓe cewa sun koma jam'iyya ɗaya. Wato sauran jam'iyyun a soke su kenan sai ya samu sabon suna kamar yadda aka yi APC kenan tsakanin irin jam'iyyun su ACN su CPC su ANPP da har da ma sabuwar PDP din nan suka hade suka yi jam'iyya daya amma a wannan karo su kuma kawance kowa yana jam'iyyar sa sai dai idan aka zo tsayar da dan takara ne sai a yi taron dangi sai a tsaye da mutum daya maimakon kowace jam'iyya ta tsaye da dan takaranta daban-daban
na'am ya jama'a da manazarta ke kallon irin wannan kawancen
eh wato abinda za a ci Maryam an so a yi shi a 2011 kawancen amma bai yiwu ba. To idan aka samu irin wannan kawance aka haɗa ƙuri'u aƙalla dai jam'iyyun da yake akwai jagabarsu ita ce jam'iyyar PDP babbar jam'iyya mai adawa da ke da gwamnoni to tabbas za su iya yin tasiri a zaben 2019 ko da kuwa zan iya cewa ba su kafa gwamnatin tarayya ba. To za su yi nasara a majalisar dokoki da kuma jihohi da daman gaske amma su a nasu tunanin dama shi dan siyasa kullum cewa yake zai yi nasara ne sai bayan idan aka yi zaben sannan sakamako kuma ya fito da gwani da mutane suka zaba.
To yanzu haka ma an ce shugabannin jam'iyyun suna wani taro haka ne kuma menene dalilin taron?
Yawwa wato yanzu jagororin waɗannan jam'iyyun ne suke zama ba tare da mukarrabansu ba saboda su rubuta tsari da za a bi wajen tafiyar da wannan kawance na jam'iyyun. Wato za su fidda kundi ne ko kuma in ce wata takarda da za a kowa zai sa wa hannu ya zama an shiga yarjejeniyar kawance tsakanin waɗannan jam'iyyun kusan guda 40. Saboda a tafi tare kada wato a kwari kowa ya kawo ra'ayinsa a saka ya zama ra'ayinsu ne na bai ɗaya za a yi amfani da shi a lokacin babban zaɓa.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. A kasar Ghana kuma babban asibitin koyarwan kasar na Kwalebu ne yake fama da cunkoson mutane a wurin lamarin da ya kai ga babban asibitin yayi na kasar gabaki daya. Ya fara tattaunawa da sauran asibitocin kasar su daina turo da marasa lafiya zuwa wurin sakamakon rashin wuri da za a shimfiɗe marasa lafiyan a musu jinya. Wakilinmu a nan Accra Ridwan Mukhtar Abbas na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ma'aikatan nesa sun nuna wa manema labarai irin matsaloli da asibitin ke fama da shi a rashin kayan aiki amma kuma hukumomin asibitin ba su iya korar marasa lafiya dangane da umarni da gwamnati ta bayar na duban marasa lafiya a Latilesa. Wata mai suna Fati da ta kawo ɗanta mai fama da rashin lafiyar zuciya ta bayyana matsaloli da ta fuskanta yayin da nurse ta duba yaron ta karkashin matataƙallar ginin
asibitin.
Yaro yana fama ne da ciwon zuciya kuma aka ɗauko mu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya wato ta ambulance kenan tun daga unguwar kasuwa zuwa nan da muka shigo asibitin babu gado da za a shimfiɗe mu amma kuma ba su faɗa mana ba. Mustapha Salihu shi ne mai magana da yawon asibitin koyarwa na Kwalebu cewa yayi.
We are linking up with other hospitals to inform them not to refer.
Zamu faɗa wa sauran na asibitoci kada su turo mana marasa lafiya kuma idan buƙatar haka ta taso zamu ba su shawarwari ta wayar tarho yadda za su kula da masu ciwo. Sai dai wanda lamarin nasa yayi tsanani sosai sai dai ya ƙara da ciwo.
In order to deal with this, there are certain measures that we have taken at hospital as a
a kokarin da muke yi a magance wannan lamari akwai wasu matakai da muke dauka na kawo ƙarshen wannan abu tsakanin yanzu zuwa ƙarshen wannan wata. Wasu 'yan ƙasar sun bayyana damuwarsu ga wannan matsaloli da sashin kiwon lafiyar ƙasar ke huskanta.
Salish Babatu gaskiya akan batun kiwon lafiya mutanen ƙasa abin da ya kamata a kula da su kenan shine lafiya. Madin dai za mu zauna garin nan a ta ambulance za a doki mara lafiya babu a gari ya lalace.
Sunana Antita Sallah daga Fadama wallahi yana da damuwa domin ya kamata a save life a bada at least wani first aid ma kafin a nuna inda kuma za ka kai ka. Yanda doctor ko nurse zai approaching ka with a concern, ina heal maka wani samu saukin ciwo, amma yanda kuma za a yi maka hain sai bar ciwo ya damu.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun fara farautar yan fasa kaurin mai da ake kira yan ruwa-ruwa a jamhuriyar Niger, lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane biyu yan ruwa-ruwa a lokacin da suke kokarin kaucewa jami'an tsaro a lokacin da suke farautar su daga hanyar su na mata mai. Wani da ya shaidi lamarin yayi wa tamar abari karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aika mana.
Muna nan tsaye mu yan kabu-kabu muna kallo. To wannan da suka biyo shi da gudu su wannan suka biyo yan ruwa-ruwa su birgel ba su buge shi ba, sai suka yi kamar sun shaye gaban shi haka, sai ya shiga kwana ta gidan biredi kuma sai ya bugi da foto din. Amma mu abin da mun gani direban shi ya huta, shi kuma wannan guda gurin abin bididdinan wannan sun matse shi ya kasa huta. Da muna cewa mu je da gudu to sai muga huta ta tashi.
Hakan ne ya kai gwamnan jihar da magaren yayi kiran manema labarai don yi musu bayani na dalilan su na yin wannan kamakame.
Kundi ba kun ka gani Samogal hanya ce ta karya arzikin ƙasa, tattalin arzikin ƙasa. Gwamnati ta yi rashin ƴan kasuwa saboda ƴan kasuwan mu za a gurgunta su, kuma shi ta gwamnatin ba za ta samu komai ba wanda za su taima talakawa aiki. Magana lafiyar jiki, magana tsaro, maganar lakwal, maganar ruwa, duk waɗannan ta waɗannan hanyoyin ne muke samun kuɗin da ake ma talakawa aiki. Sakan wannan hanyar ta Samugal ake saka wasu abubuwa na asha waɗanda matasan muke sha suna lalacewa, tana barazana ga kwanciyar hankali da na tsaro na ƙasa. Saboda ta hanyar Samugal ne makamai ke shigowa.
Shi kuwa Sunday Olisi mai magana da yawun ƴan ruwa-ruwa kiraye da akama musu da addu'a yayin da ya ƙaryata irin jita-jitan da ake yi na cewar ƴan ruwa-ruwan sun ce za su yi zanga-zanga.
Kiran da muke so mu yi ko kuma muke so kusanta wa mutane, wannan abu ne da ya riga ya faru, Allah ne ya riga ya kashi. Kenan abin da muke so mutane su kwantar da hankali, saboda muna jin a cikin gari ana ta magana ana cewa ƴan ruwa-ruwa sun ce ba su yarraba, ƴan ruwa-ruwa su yi marasha, ƴan ruwa-ruwa na mata mai sun ce ko ƴan mata mai su kwansu da kwalkwatar su ayi abin da za a yi ayi menene. Saboda Allah wannan magana ba haka nan bace, tun ajira na ji magana na ni nayi kira. Hatta da dubu wanda suka zo aje duka ba wanda ban yi kira ba, sun ce su ƙarya ce ake masa, bisu mazo ba. Tunda ko waɗannan mutanen biyu da suka mutu akwai guda da aka masa sutura anan, guda aka tahi da shi, sun ce su wurin wanda za a yi sutura masu mu yi sutura anan. Saboda mi? Saboda kar su zo a ce eh zance haka ne, ai ga sanan sun taho, a gansa zo da mutu a ce ga sanan sun taho. Kenan ita wutar fitina a kwance take. Abin da muke bukata ba yi ta jita ba, addu'a kurum muke bukata. Duk wanda yayi sallah ko a gida ko a masallaci ya mana addu'a, wannan matasa Allah ka musu mahuta.
A ƙarshe gwamnan yayi kira ga al'umma da su bada goyen bayan su.
Abin da nake son in kwatanta ma jama'a, ita dai ƙasa ba ta yi wa babu doka, duk ƙasar duniya doka ke ta yi da ita. Mu abin da jama'a za ta ji daɗi ne shine mun ka sama gaba. Bindigogi suna yawo a koda yaushe, baka iya kwanta ka tashi cikin hankali kwance, to mu kiyaye mu kanmu da wannan. Kenan jama'a ta kamata ta gano da wannan kuma ta bada goyon baya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku ƙarfi 11 ne da minti 19 na wato safi a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon in har mai sauraro yana biye da mu, har yanzu dai muna kan tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai na yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borrower. Ga ci gaban hirar tasu.
To amma yanzu Allah bai misali ku kuna Abuja. Idan muka dauki manomin da yake can Murfakalam ko Godawoli ko Jakusko ko wani haka misali. Idan suka zo suka ce muku suna da kungiya na manoma. Ku kuma kuna nan cikin birni Abuja. Sai ya za ku bi ku tabbatar cewa eh waɗannan mutanen manoma ne na gaskiya ba ɗan ciwaciwa bane.
Yawwa. In ka lura da kungiyar mu muna da kowanne jihar akwai coordinator, kowanne karamar hukuma akwai coordinator namu, and kowanne ward ma muna da coordinator namu. To ta wajen su ne za mu samu information na ko wane ne a iri wannan shirin, don ba kawai za mu je mu dauko mutum daga sama za yi aiki da shi ba.
To idan muka duba lance a gaba ɗayansa a irin waɗannan shirye-shirye, mun san kamar akwai aikin noma na fadama wanda Bankin Duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa suke taimakawa. Wannan shirye na Anko Borrower, akwai tallafin ƙasashen waje ko kuma gaba ɗayansa wani tsari ne na cikin gida a Najeriyance?
A yanda ni na gani da yana gani kamar tsari ne na gida ne kawai tukuna.
Daga ina kuɗaɗen suke zuwa?
Daga Central Bank na Najeriya. Akwai musamman kuɗaɗen da gwamnati ta keɓe musamman saboda maganar noma ta Central Bank ɗin. Da shi ake amfani.
Na san wani lokacin in an keɓe kuɗaɗe domin tallafin noma, gwamnati takan kira ku manoma a kungiyance a ce an ware kaza saboda kaza saboda kaza da kaza da kaza. Misali lokacin da aka kirkiro wannan shirin na Anko Borrower, na san gwamnati ta neme ku.
Ba shakka.
Da ta kira ku, me ta ce muku?
To wannan bayani da gwamnati ta yi shi ne, in ka lura ta yi mana bayani abin da yake kasa cewa to ga yanda ya kamata a yi, ga dalili da yasa za a yi haka. Mu kuma mun gani ya gamsu tunda da mu ake waɗannan shirye-shirye da aka yi.
Dalilin me tace muku? Me tace muku dalilin?
To don tana so ta bunƙasa noma, musamman ma ita gwamnati ta dunkusa waje a kirkiro maganar noma, don ba abin da ya fi shi waɗansu kasashe da suka yi gaba, dama daga shani noma ne. Dama mu in ka san Najeriya, dama ba abin da mun dogara da shi kamar mai ɗin nan. To amma yanzu gwamnati ta so ta maida hankali, ta mance da zance mai, a maida hankali game da zance noma. To ta imani cewa ta wajen noman na Najeriya za ta yi nasara.
A shirye-shiryen baya, gwamnati takan keɓe wani abu ta ce ta maida hankali a kansa, a ce ko noman rogo, ko noman shinkafa, ko noman liɗi, ko wani abu da sauransu. A shirin tallafin aikin gona na Anko Borrower, akan me aka fi mai da hankali?
Yawwa, a yanzu yanda ni na lura, abin da an fi mai da hankali a kan shi shine noma shinkafa, noma ridi, noma masara, wato abin da ya sa aka fi mai da hankali a kansu shine, musamman kamar yadda na ce, akwai dole ne a samu off-taker, akwai kasuwa a shirye, don ba a so a yi noma abinda za a zo a ce ba kasuwa. To wannan shine an yi shi da iri wannan shiri, cewa an samu kasuwa, ga wanda zai saya, inda ya kai noma komai yawansa zai ba da garanti. To in aka zo haka, kaga ya zo da soki. To amma in aka yi noma ba tare da an san ina za a kai ba, sai ka ga an zo an bar mutum da kaya gona ba sai yanda zai yi da shi.
Idan kana magana an san wanda zai saya. Misali kana magana ne akan saya na cikin gida ko kuma sayarwa a kasashen waje?
Shirin ya shafi na gida da na waje, don kama na ridi ɗin nan akwai su a kasashe waje. Na shinkafa ɗin nan akwai kamfanoni kama Holland ɗin nan, akwai su Wakot da su menene su ma suna ciki wannan shirin.
To idan muka duba yanda ku a kungiyance kuke ta kai komo dangane da batun inganta aikin gudanar da kuma wadata kasa da abinci, yanzu misali a matsayin Najeriya a dan wannan shekara ɗaya, shekara biyu nan da ake ciki zuwa shekara uku, kaga musu irin amfanin da Najeriya take samarwa a aikin gona?
Kwarai da gaskiya, don ka san shi samu wanda ake samu na kama abin da ake samu daga gonaki karuwa yake. Inda in ka lura, dama za ka yi babbar gona ka gani an yi girbe ba a samu wani abin kirki ba, amma da iri tafiya da ake yanzu za ka gani an yi dan noma kuma an samu biya bukata. To mun gani alama cewa wannan tafiyan za ta yi kyau.
Idan misali abin a ce ka bada maki ne, za ka bada maki kaman kashi nawa cikin ɗari?
To wannan tambaya mai wahala ne kwarai da gaskiya. A yanda muka kai yanzu, na ba da gaske cewa za mu ci gaba da kokari, yanzu kila mun kai kusa 50%.
To Madalla Malam Hassan Maina kaina mun gode kwarai masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To Madalla a gaishe ki Safinatu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonni da kuka aika mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku gaya ma gamayyar jam'iyyu 30 da suka hada kansu da su sani cewar Allah ne ke son kura ba wai mutanen gari ba. Domin jama'ar shugaba Muhammadu Buhari suna tare da shi har yanzu har gobe da sannan gaskiya za ta yi halinta. Sako daga dan mutan Maida Aminu Kano Maida. Shi kuwa Buhari ya haya in guri jihar Yobe ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hukuncin da wata kotu ta yanke wasu alƙalan wasa a ƙasar Masar bisa zargin su da cin hanci da rashawa hakan yayi daidai da fatar babu lauje cikin nadi. Wasika ta gaba ta ce Salam VOA Hausa. Ya kamata ministan kudin ƙasar mu Najeriya Kemi Adeosun ta fito fili domin ta kare kanta kan zargin da ake mata na mallakar takardar shaidar NYSC ta bogi. Domin masu iya magana kan ce ciki da gaskiya wuka bata huda shi. Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare jihar Bauchi Najeriya. Wasika ta gaba kuwa ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka zauna teburin sulhu domin ku yafe wa juna. Sakamakon haka sai Allah ya gafarta muku laifukan da kuka yi masa. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Wasika mu ta karshe a yau ta hadin gwiwa ce take cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas ci gaba da neman hana ƴan uwanmu Fulani makiyaya yin kiwon shanunsu a jihohin Taraba, Benue da Nasarawa da Kaduna, Kana da Filato. Wallahi hakan samsam bai yi daidai ba.
To Madalla, yanzu kuma ga Safinatu ta dawo da labarai a takaice.
Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar ƙin yarda da tsare iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo, Trump ya ce warwarewar matsalar na ga 'yan gudun hijirar da kansu. Ku gaya ma mutane kada su shigo ƙasar mu ba akan ƙa'ida ba, wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya wa manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO a Belgium. Rundunar sojan ruwan ƙasar Thailand wato Thai Navy SEALs ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da yayi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yaran 12 da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukkansu sun tsira suna cike da farin ciki suna kuma fadin salon sojojin na huya. Prime Minister Britania Theresa May ta nada wani dadadden mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin minista harkokin wajen kasar bayan da Boris Johnson yayi murabus daga mukamin ajiya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da yamma za a ji mu dauki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci Jonas Cummings. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai a dakace shirin yau da gobe.